والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوة مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a da nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Lahadi wanda yau tara ga watan Ramadan. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wanda kuma ya dace da watan da tara ga watan uku miladiyya 2025. Yau mun shiga sabuwar sura, suratul Dhariyat, wanda ita ce sura ta 51 a jerin rubuta surorin Alkur'ani, kuma ita ce sura ta 66 ta fuskan saukarwa, domin ta sauka bayan surar da muka kammala, suratul Qaf. Suratul Qaf ta fuskan saukarwa ita ce sura ta 65, to ita wannan ita ce sura ta 66 ta fuskan saukarwa, kuma daga ita sai suratul Ghashiya wadda ita ce sura ta 67, kuma sura ce wacce take ainihin makkiya bittifaqil ulama, sura ce da aka saukar a Makka kuma ce kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa dhariyati dharwa, ina rantsuwa da iskoki wanda suke tayar da kura, fal hamilati wiqra, ina rantsuwa da masu daukan nauyi, ma'ana ga jamare da suke dauke da nauyin ruwa, fal jariyati yusra, ina rantsuwa da masu gudu a kan ruwa a cikin sauki su ne jiragen ruwa, fal muqassimati amra, ina rantsuwa da wanda suke rarraba al'amura, innama tu'aduna lasadiq, tabbas abinda ake yi muku alkawari dahir ne, wa inna ad-dina lawaqi', sakamako kuma tabbas mai aukuwa ne. Wannan ayoyi na wannan sura za su ankarar da mu, su fadakar da mu, su shiryar da mu, su yi mana nuni zuwa ga manya-manyan ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala, ayyukan da shi kadai ya kadaita da su, ba wanda isa ya da'awa cewa yana iya wannan aikin ko yana taimakon Allah subhanahu wa ta'ala a wajen gudanar da su. Dalilin wannan rantsuwoyi daga cikin abin da malaman tafsiri suka faɗa, na farko dan a nuna mana katafar ya kudura ta Allah subhanahu wataala da cikakken ikonsa da kuma wato ainihin gata da yi wa bayi, wannan abubuwa da aka zano suna dauke da alfanu masu yawa a wajen bayi, wanda in ba samar da su ba babu wani wanda zai iya kasancewa a ban ƙasa a matsayinsa na mai rai. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa dhariyati dharwan, ina rantsuwa da iskokai ko kace iskoki wanda suke tayar da kura, suna rarraba ta a duk inda Allah ya kaddara su yada ta. Iska ƙashin bayan rayuwar ɗan adam ne, zamu ga daga cikin ni'imomi da Rabbuna subhanahu wata'ala yayi mana duk abin da ya zamo kashin bayan rayuwa wanda rayuwa ba ta yiwuwa sai da shi to wannan abin shi fi saukin samuwa wannan abin shi ne hannun kowa zai iya kaiwa gare shi in ka kwatanta abubuwan rayuwa ne yau da kullun to zaka kashin bayan rayuwa da Allah ya samar shine fi saukin samuwa alal misali iska da ruwa da abinci waɗannan abubuwan guda uku jigo ne na rayuwar dan adam idan babu ɗaya daga cikin su dan adam ba zai iya rayuwa ba kuma idan ka dubi jerin su wannan yafi wannan saukin samuwa wannan yafi wannan saukin samuwa wannan yafi wannan saukin samuwa yanzu idan muka kalli abincin da muke rayuwa akai na dole dole irin gero dawa masara shinkafa alkama da sauransu don Allah da waɗannan da irin su madara irin su kayan marmari nama fari ko ja don Allah wane ne yafi saukin samuwa sun fi nama saukin samuwa kai ka san cewa tsadar da madara take da shi da kayan marmari da abubuwa da ake kira na more rayuwa da a ce tsadar su haka nan gero da dawa da shinkafa da masara suke tsada to da an ji jiki da wanda za su samu abin da za su saka a bakin su karancin su ya ƙara karantuwa to amma sai ya zama su wa'ancan duk da jikin dan adam yana da buƙatar su to amma dai tsadar su da wahalar samo su bata kai waɗannan da muka ambata ba yanzu magidanci nawa ne za a jera sati ɗaya sati biyu ana dafa shinkafa da wake da mai da yaji ana ci a yi tuwon masara ko tuwon dawa miyan kuka in akwai arzikin wake a saka in babu arzikin waken a haƙura amma dai zai iya wata guda ba a sa ƙashin miya a gidansa kuma yana rayuwa haka ne ko ba haka ba ne to sannan ruwan nan da Allah ya samar mana da shi za mu yi wanka da shi za mu yi wanki shi za mu sha da a ce tsadarsa kamar turare ne yadda za a ɗiga ma turare a ce ba dubu ɗaya kuma a ce samun kuɗinmu irin wannan ne a ce ruwan dubu ɗaya awansa kamar awan turaren dubu ɗaya mutum nawa ne za su iya wanka da wanki kai wani ma kishirwa kashe shi za ta yi in dai a ce wannan shi ne tsadar to sai ya zama ruwa ya fi irin su turare su ruwan madara su duk wani abu da muka sani kai ko da man girkin nan za ka ga yanzu misali a ce yaduwar jarkar mai na san baya sai ta kai wajen 80,000 ta sauko to ka kaddara yanzu a ce ruwan sha shi ne za a saya da wannan tsadar Allah ya kiyaye waye zai iya rayuwa wa zai samu ruwan sha wa zai yi wanka da wanki to sai ya zama ruwan ya fi saukin samuwa to sannan ka kalli iska da muke shaƙa ita kuma iskar nan ita fi komai zamowa available amfanin ruwa da amfanin iska duka ba sai na faɗe su a wajen ɗan adam ba to amma za ka iya juriyar rashin ruwa ba za ka yi juriyar rashin iska ba kishirwar da za ka jure ta awa ɗaya biyu uku huɗu yanzu dukkaninmu a masallacin nan rabonmu da mu kurɓa ruwa tun fitowar alfijiri haka ne ko ba haka ba ne to wa zai iya haƙuri ba zai yi numfashi ba har mu tashi daga karatun nan ba yi zai yiwu ba minti biyar ba za ka yi ba sai ka shaƙi numfashi to yanzu da ruwa da iska wanne ya fi saukin samuwa iska ya fi saukin samuwa ka faɗa min don Allah na yau kawai na nawa ka siya a yau wanda ka shaƙa ko kwabo ko kwandala tun da aka haife ka zuwa yau ba taɓa kawo maka bil na iskar da ka shaƙa ba kuma ba a taɓa maka mu'amalar irin mita mai kati ba idan kati ya ƙare baka da wuta a ce to in wannan abin naka ya ƙare baka da iskar shaƙa ba taɓa yi mana wannan ba To saboda haka kenan wannan abubuwan da Allah ya zano domin na farko mu dauki izina mu kalli katafaran amfanin su a wajen rayuwar mu ta yau da kullum ta goma shi da Allah ya mana to sannan shi kansa iska na farko malamai suke cewa kusan zaka ga iska kala uku ne ko kashi uku akwai iska mai zafi akwai tsakatsake akwai mai sanyi to duk wannan kalolin kana da bukatar su ina da bukatar su muna da bukatar su kowanne akwai amfanin da zai yi a jikinka akwai amfanin da zai yi wa tsirrai akwai amfanin da zai yi wa bishiyoyi akwai amfanin da zai yi ga dabbobin da muke amfana yau da kullum inda babu wannan kalolin iska ya zama iska kala daya ce iska ya zama mai zafi ne kadai ko mai sanyi ne kadai ko tsaka tsakiya kadai to da an shiga ta gayyara to amma Allah sai ya samar da kowanne da nau'in sa da irin amfanin sa mun sani ko ba mu sani ba abu na biyu iskan nan musamman a wayan can lokuta da ba a samu na'urorin zamani ba iskan nan ita ce take kada jiragen ruwa daga can zuwa can daga can zuwa can a je da kayan bukata a siyo kayan bukata sannan iskan nan ita ce take kada gajimare ta kai su inda ake so a kai su in ba dan iskan nan ba gajimare ba zai iya motsawa ba Allah subhanahu wataala ya ce wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha nushran bayna yaday rahmati ko bushran ko nasharan bayna yaday rahmati hatta idha aqallat sahaban thiqalan har lokacin da ita wannan iskar ta dauki gajimarai masu nauyin gaske nauyin da gajimarai yake da shi ya wuce yadda kake zato ko ba komai gajimarai zai zo ya zuba ruwan da ba za ka iya lissafa lita nawa ba ne kuma kai ka san ruwa nauyi gare shi to ba sai an ce ba gajimarai yana dauke da ainihin nauyi ba sukunahu li baladin mayyitin sai mu shayar da wannan ruwa a gari ko ƙasa wanda yake busasshe matacce fa akhrajna bihi min kulli thamarat sai mu fitar da dukkan kayan marmari da tsirrai ta hanyar wannan ruwa to me ake so a nuna mana kadhalika nukhrijul mauta da allakum tadhakkaru to yadda kaga an fitar da tsirran nan ba alamar su kafin saukar da ruwa to haka nan kuma muke fitar da matattu domin ya zama kun dauki wato ainihin darasi ashe kenan Allah subhanahu wataala ga ta yayi mana ya alakanta rayuwanmu da wannan iska wacce ta fi komai saukin samuwa in kaga tana yin yamma akwai dalilan ta sa suke take yin yamma in kaga tana yin gabas shi ma akwai dalilai in kaga tana yin dama akwai dalilai in kaga tana yin hagu nan ma akwai dalilai idan ka ji ta tsaya cik to nan ma akwai dalilai kuma ita kanta iskan nan wato wanda Allah subhanahu wataala ya samar akwai gejin da ba za ta tsallake shi ba idan kai sama zuwa sararin samaniya wani dutse ko wani abu mai nauyi ko ƴaƴan bishiyoyi idan dan bishiya ya tsinke abin da yasa zai iso a ƙasa saboda iska in kai jifa ka jefa abu mai nauyi ko marar nauyi abin da yasa zai iso a ƙasa saboda iska inda zaka je level din da ka wuce gejin inda iska yake to ko ka sako dutsen da kai girman masallacin nan cak zai tsaya ba zai iya gaba ko baya ba iya inda iska take kadawa to nan ne wani abu daga sama zai iya wuwa ƙasa to tunda bukatun mu na wannan wajen ne to shi yasa iska ba ta tsallake iya wannan wajen ba inda bamu da bukatar wani abu to Allah bai maka iska ba kwata kwata a wannan wurin wannan ni'ima ce wanda Allah yayi mana wala Allah ba mu da tunani akan wannan ba mu taba la'akari ba wani makila bai sani ba in ya sani bai dauki abin da wani muhimmanci wanda yake ainihin da ku zo ku gani ba Allah ke cewa a wata ayar Allah subhanahu wataala yake cewa wa huwa alladhi yursilu riyaha abin da yake ta wa yushiru sahaba sikan Allah subhanahu wataala shine wa huwa alladhi yuriikumul baraka khawfan wa tama'an wa yunshiqu as-sahaba thiqal Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake nuna muku wadiya wanda yake akwai tsoro a cikin ta akwai sa zuciya idan ana ganin warkiya alamar ruwa zai samu idan an kwaran gutsawa nan ma kuma akwai damuwa akwai jin tsoro kuma Allah sai ya samar da gajimare wanda suke masu nauyi wanda suke taho mana da alkhairan da rayuwar mu take gudana akai to almuhim iska ba za ka iya lissafa amfanin sa wajen dan adam ba to a gefe daya kuma duk da alfanun sa da alherin sa a wajen mu to kuma sunadarin dandana kuda ne a wajen Allah gamiya gumbayi runduna ce daga cikin rundunoni masu cin gashin kansu sai sa ibnu abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa aqwa junudillah ar-rihu wal matar rundunar Allah mafi karfi ita ce ruwa da iska duk wata runduna ta Allah ba wanda yake karfin wayannan domin duk al'ummatan da Allah ya dandana mu kuda ta hanyar ɗaya biyun nan ne ko dai ka samu cewa iska ce ta karaira ya su kamar abin da ya shafi adawa ko kuma ruwa ne ya daka da su kamar din su Fir'auna da abin da ya kama da haka wani zai iya cewa tsawa to idan muka duba tsawa din kamar wani nau'i ne da yake da alaka da iska tunda iska ce take iso da shi inda ake so a nufin ta isa to zaka ga wannan bayin na Allah da iska da ruwa daga cikin karfin da Allah ya yi musu idan suka sa gaba ba abin da yake etare su ruwa kana ganin sa ba kafa ba hannu to amma idan ya sa gaba ba abin da zai iya tokare sai ikon Allah ba wata na'ura ba wani gini ba wani mai kome sai ruwa ya fita kansa shi yasa masana suke cewa shi ruwa akwai hanyoyin sa sanannu wa'inda idan yi karanci ba sai ba lalle ne mai wannan hanyar ba to amma idan yayi yawa sai ya nemi wannan hanyar ko bayan shekara 100 ne shi yasa zaka ga wani gari tunda aka haife ka har ka girma har ma kai furfura ba taba cewa ruwa ya zo waje kaza ba eh akwai hanyar sa tsohuwar hanya ta shekaru da shekaru me yasa baka ganshi ba saboda bai matsu a wani bangaren ba idan aka takura shi wani bangare to sai ya nemi wanda hanyar ta sai da kullum to haka nan iska take ita ma babu abin da yake yi tare ta in ta taho ita ma sai ta dangana da inda Allah ya aika ta Allah ya datar da mu to kenan da Allah ya ce wazariyati zarwa ina rantsuwa da iskokai wanda ya zamo suna wato ta da kura tayarwa kai ko ni zamu dinga damuwa iska ta bade mu da kura iska ta bule mu da ƙasa akwai alkhairan da yake cikin wannan abun ƙasa ta bule ka ƙasa ta yi wane ne kura ta turnike wallahi akwai alkhairai da kake mora a cikin wannan kai ne baka sani ba me yasa kake gani mutanen karkara inda iska ta fi kadawa sun fi mutanen birni lafiya saboda abubuwa na tarar suke samu su ba wani hada-hadan dan adam bane ba ba dabarun dan adam bane ba kawai shirin Allah ne subhanahu wataala mutumin karkara iskan nan tsaftatacciya wanda ba a gurbata ba ita yake shaka abubuwa da yake samu na yau da kullum su ne na asalin yadda Allah subhanahu wataala ya yi su to shi yasa ga za a ga cewa sun fi mu ƙarin jiki yanzu sai ka ga dattijo dan shekara 70 dan shekara 80 a karkara kaga ya miƙe ya tashi ya kinkimi wani abu kalau kai kuma dan shekara 30 kugu na ciwo baya na ciwo kafa tana ciwo cholesterol ne hawan jini ciwon suga ga kanan saboda abubuwa duk an cacca kuda maka su ba yadda suke ba to ashe wannan ni'imomi ne Allah ya yi mana ga wanda ya sani da ba wanda bai sani ba Allah ya datar da mu Allah sai ya ce fal hamilati wiqra ina rantsuwa da wanda suke daukan nauyi kamar ayar da na karanta dazu Allah yake cewa huwa allazi yurikumul barka khawfan wa tam'an wa yunshiqu as-sahaba thiqal shine yake halittar gajimarai masu nauyin gaske wannan kalmar wasu daga cikin malaman tafsiri sun tura wato ko in ce sun jawo abin nan ayata uku ma'anarta zuwa ga ayata biyu wasu suka ce alhamilat wakiran ana nufin jiragen ruwa wanda suke dauke da nauyin kaya akwai wannan ra'ayin amma dai abin da yafi rajaha cewa ana nufin alhamilati wikira ana nufin gajimare saboda ayoyi guda biyu da na karanta. Wannan ayar da na karanta, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha nushran bayna yaday rahmati hatta idha aqallat sahaban thiqalan, kaga thiqalan masu nauyi iska take dauke da shi. To kun ga yanzu iska daga cikin ayyukan da take ma daban da shaka, kuma ita ce za ta dauko mana wannan gajimaran masu nauyi. To kenda aka ce sahaban thiqalan, wannan aya ta nuna me gajimare nauyi gare su. Kenda aka ce alhamilati wikra, Allah yana rantsuwa da masu dauko kayan nauyi, ma'ana su ne gajimare da suke dauke da kayan ruwa. Kuma ayar da na maimaita cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yushiu sahaba thiqal, kuma shine yake samar da gajimare, huwa alladhi yuriikum albarqa khawfan wa tama'an wa yushiu sahaba thiqal, kuma shi yake halattar gajimare masu tsananin nauyi wanda suke dauke da kayan ruwa. To wannan akwai munasaba tsakanin ayar nan ta farko da aya ta biyu. Kaga sai aka ambaci iska, kuma sai aka ambaci me, sai aka ambaci gajimare, saboda alaka mai ƙarfi da suke dauke da ita. Na farko dai shi iska, kamar yadda muka karanta aya, shi ne yake gargado gajimare, shi ne yake tuhuwa da su. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas samai ma'an fa asqaynakumu wa ma antum lahu bikhazinin. Allah subhanahu wa ta'ala kita wa arsalna riyaha, kuma mun aiko da iskokai, ma'ana iska jam'i ne, ba ma iska daya ake aikowa ba. Fa anzalna minas samai ma'an, sai muka saukan muku da ruwa daga sama. Wato na farko lawaqiha kai, wa arsalna riyaha lawaqiha, su wannan iskoki su ne suke baye, Bahaushe ya san meye baye, su suke baye wa gajimare, su suke saka baye na tsakanin bishiyoyi, baye kaman kace barbara. Malamai suka ce daga cikin ni'imar da Allah ya mana, akwai bishiyoyi wanda suke maza, akwai bishiyoyi mata, wanda kuma Allah subhanahu wataala ya kaddara sinadarin halitta sai jinsin mata da na jinsin maza ya haɗu. Kana bacci, iska za ta je ta ɗauko maka furen namijin bishiya ko sinadarinta a saka wa matan bishiyoyi. Kana cin kana ta bacci, ai maka wannan aikin, baka biya komai ba. To dan Allah ya nuna mana aikin haka ake, sai aka togace bishiya ɗaya Allah bai yi bai ce to ku je ku yi, shi ne dabino. Dabino sai mun yi kinilin mu da kanmu. Sauran bishiyoyi Allah shi ya ɗauki nauyi, shi yake mana, ba mu sani ba. To amma dan an nuna mana irin aikin da muke ake yi mana, to sai aka bar mana bishiya ɗaya, aka ce ku je ku yi ku da kanku. Kaga sai an samu furen namijin dabino an kakkaba akan macen dabino, bishiyar dabino, sannan ƴaƴin ya kasance. To Allah ya ce wa arsalna riyaha lawaqiha, mun aiko da iskokai wanda suke yin baye. Na farko su yi baye tsakanin bishiyoyi maza da mata, sannan su yi wa gajimare baye na ruwa. Fa anzalna minas samai ma'an, sai muka sauko da wani ruwa na musamman daga sama. Fa asqaynakumuhu, sai muka shayar da ku wannan ruwa. Kuma Allah ya goranta mana ya ce wa ma antum lahu bikhazinin, ba ku ne kuke iya taskace wannan ruwan ba. Allah ya taskace mana ruwa ta fuskoki da dama. Na farko ya taskace mana ruwa a cikin koguna da rafuka da kududdafai da tafkuna wanda muke amfani da shi. Sannan idan aka yi ruwa ƙasa ta sha ta ƙoshi, Allah kuma sai ya mana ƙasa da wannan ruwan, na ma sai ya taskace mana shi saboda buƙatunmu. Lokacin da bamu da yawa, rijiyoyi wanda za a tona da hannu sun ishe mu, Allah bai kawo basira ta yin bohol ba, sai ka tona rijiya a gidanka, da tona a gidana, ka tona ainihin a gonarka, a lambunka, a tona ma ainihin a layi a wata unguwa a zo ana diba. To yayin da Allah ya sa yawanmu ya yawaita, buƙatunmu sun fi ƙarfin rijiyoyi, to Allah sai ya kawo basira kuma ta bohol-bohol, wanda za a nutsa na'ura ta yi ƙasa ta fito da ruwan da muke amfani da shi. da Allah bai kawo basira ta bohol bohol ba a yanzu to da mun shiga wahala ta ruwa da mun shiga tsanani a wajen samun ruwa da amfani na yau da kullum to rabbul izzati sai ya taskace mana wannan ruwan kasa yadda kake ganin koguna da koramu da gulabe akan kasa to haka nan wannan kogunan da gulabe da koramu suke karkashin kasa shi yasa wani lokacin idan an so a haka bohol din in ba a dace ta inda ruwan yake guda da ba za a samu ruwan ba ko kuma idan aka dace da inda ruwan yake kadan kun san gulbi yafi korama to idan ya zama kaman korama ce aka haka bohol din a kanta kuma karama sai kaga bai dade ana amfana ba sai ya kafe bai da za a yi ba za a samu ruwan ba inda aka dace kuma an haka shi akan gulbi to sai dade a samu tsawon lokaci ruwan bai kafe ba wannan ni'ima ce rabbul izzati ya yi mana Allah mun gode to saboda haka Allah ke cewa fal hamilati wiqra ina rantsuwa da wanda suke dauke da nauyi kuma wannan ya kai bawon Allah kai da ni da mu ake wa hidima babu abinda Allah ke amfana da shi a cikin wannan ayyukan da yau da kullum babu wani abinda mala'iku za su amfana da shi ni da kai da sauran dabbobi mu Allah yake mu wannan hidimar bal kace su dabbobi ma taba'un lana albarkatin mu suke ci domin su su ci su sha su girma mu yanka mu kuma mu ci ashe duk abinda zaka ce dabba ta mora a gefe kai ne kake mora domin morarta shine morarka kai ba idan bata mora ba kai ba za ka samu ka mora ba shi yasa Allah da ya mana bayanin tsirrai da yake fitar mana sai ya ce mata annakum wa li al'alikum abun more rayuwa ne gare ku da kuma ainihin dabbobinku ka zo kai samo kai dawa kai gero kai gyada kai wake kana murna ka girbe dawa ka kawo tsafa gida su kuma jakuna da shanu suna ta murna sun samu kara ka zo ka tashi wake ka buge gyada kana murna ka kawo kwayoyi gida shi kuma rago yana murna ya samu harawa ya samu kaza yana ci yadda kake jin kada tin nama kada jin dadi kana dushe ido haka za a ga rago ya samu ainihin harawa yana kada jeda gari yayi kyau komai yayi zanzan nima ce Allah subhanahu wataala yayi mana ya saman musu abinda za su mora da kuma abinda za mu mora wani abun su kadai wani abun mu kadai wani kuma mun yi tarayya a ciki haka ne ko ba haka bane gero da dawa duk mun yi tarayya mu da su zaka zo ka amfano da gero da dawa da masara su ma in ka ba za su ci to amma kara nasu ne su kadai ko warwake nasu ne su kadai to sannan ka zo yanzu kana cin tsire ko balangu kana annashuwa to wannan kuma da rago da tunkiya su kuma na bala'in su bane kai suka shafa ni mu'mini Allah subhanahu wataala ya bada wato shi dan adam sai ya zamo kai kadai gayya duk abinda wancan za su ci galibi in dai ba irin su karare ba zai ci kaga mutum zai ci abincin kyanwa zai ci abincin rago zai ci abincin kaza zai ci abincin kaza wannan kuma zai ci abincin wannan ba yanzu ka kawo gero ko dawa ka zuba wa kyanwa ko kallon ka ba za ta yi ba to da mu na maka bin da fada balangu ka kawo rago ko kallon ka ba zai yi ba la'ayin sa bane ba to kai kuma ya kitan haka Allah subhanahu wataala ya nufi dan adam Allah mun gode to Allah subhanahu wataala ke cewa fal hamilati wiqran nan ma sai aka kawo abu da sigan nakira wiqran wani nauyi na musamman ma'ana nauyin ruwa ba nauyin sauran abubuwa ba sannan Allah sai ce fal jariyati yusran ina rantsuwa da wanda suke tafiya a cikin sauki anan mafi yawan malaman tafsiri suka ce jiragen ruwa ake magana Allah yana cewa inna lamma baghal ma'u hamalnakum fil jariya wa min ayatihi aljawari ku aljawari fil bahri kal a'lam wa min ayatihi daga cikin dalilan kudrar Allah subhanahu wataala aljawari masu gudana ma'ana jirgin ruwa da yake gudana aljawari fil bahri akan teku kal a'lam yadda ka san manya-manyan duwatsu, yadda ka san manya-manyan tsaunuka. Allah sai ya ce in ya sha, in Allah da ya ga dama yuskinin riyaha ko yuskinin riha, Allah sai ya datse iska tif ba za ta motsa ba. Fa yadhlalna rawakid ala dhahri, su doge su wanzu suna nan ba gaba ba baya, jiragen ruwa irin wa'incan na lokaci wanda iska take kadawa, da Allah zai datse iska to haka za su tsaya tik ba gaba ba baya. To Allah subhanahu wata'ala sai ce farjariyati yusra, ina rantsuwa da wanda suke gudana akan ruwa da sauki. Sai yake cewa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa min ayatihi, haka ne, anna abalna dhurriyatihim ko dhurriyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Allah subhanahu wata'ala yake cewa daga cikin dalilan kudura Allah subhanahu wata'ala cewa mu muka dora, anna abalna dhurriyatihim ko dhurriyatahum, mu ne muka dora iyayensu. Kalman dhurriya ya tamil an takuna far'an aw aslan, ma'ana aka ce zurriya ko ana nufin reshe ko asali. Kaga zurriya ta yi ma'ana ajdadahum wa aba'ahum, zurriya anan ba za ka ce ƴaƴansu ba, tunda wanda ake magana da su gatan kakanninsu aka yi wa. Ana wannan wahayi lokacin manzo alaihi salam, kissa kuma ta kasance mai lokacin annabi Nuhu. To daga cikin dalilan kudurar Allah yace anna habanna zurriyatahum, mu ne muka dora iyayensu da kakanninsu fil fulkil mashhun, a cikin jirgi da aka tsagire da loji. To abun bai tsaya akan annabi Nuhu ba. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, sai muka saman musu kwatankwacinsa wanda suke hawa. Akwai kasashe da yankuna wanda ruwa ya raba tsakaninsu, wancan yankin suna da bukatar abin da yake wannan yankin, wanda suke wannan yankin suna da bukatar abin da yake wannan yankin, kuma ruwa ne ya shiga tsakaninsu. Inda Allah bai samar da jirgin ruwa ba, ya za a yi wannan amfani ya kasance? Ba zai kasance ba. To amma Allah ya san bukatun mu sai ya samar da waɗannan jiragen ruwa. Kuma dubi kudurar Allah, yanzu kai in ka zo ka tunjima ruwa kasa za ka yi? In ne ba ka iya ruwa kai dabara fitowa ba, amma ana tunjima ka kasa za ka yi? Ka zo ka ɗauki kwandana ko ka ɗauki wani abu wayar hannunka da ka jefa ruwa kasa za ta yi? To amma yanzu kalli lodin da jirgin ruwa yake. Allahu akbar. Yanzu jirgin ruwa gari ne ba, wani jirgin ruwa kawai ka ambace shi sunan gari, gari mai tafiya akan ruwa, domin duk abin da kake da bukata akwai a wannan jirgin ruwa. Ko ka san akwai jiragen ruwan da akwai filin bal, filin bal a cikin jirgin ruwa, ka buga bal a matsayinka na dan bal, duk yadda za ka buga ta ba za ta tsallake wannan ba ta fada wani wuri. Ga wurare restaurant na cin abinci, ga wurare na shakatawa, duk akan jirgin ruwa. Kana cikin jirgin ruwa ka dauka kamar a cikin masallacin nan kake, ba wani abin da yake nuna cewa ba akan dindiki ne ka sa kake ba. Kaga wannan wani abu ne Allah ya sama mana na ban mamaki, a ce ga jirgin ruwa shi zai dauko manya-manyan jiragen sama. Jirgin ruwa, saboda jirgin ruwa ya fi jirgin sama girma. Jirgin ruwa ɗaya za ka samu ya ɗauko ɗaruruwan jiragen sama. Jirgin ruwa za ka samu ya ɗauko kayan da za a ɗauki kwanaki ana saukewa, ba wuni ɗaya ko biyu ba, kuma saukewa ba irin ta na'ura. Na'urar da in ta kinkimo abu ƙarti 20 ba sa iya kinkimo wannan abu, ta ajiye to sai a ɗauki tsawon kwanaki ba a sauke lodin ba, kuma bai nutse a ƙasa ba. Kuma saboda tausayin Allah, kai Allah, wato Allah mai jinkan bayi ne, wai ana cikin wannan hatsarin faina tsakiyar ruwa za ga ana shan giya. Kai yanzu in kai ne ka hana shan giya, ruwanka ne, jirgin kuma shi ma kai ka samar da shi, a zo ana maka rashin mutunci a inda ba hallaka. Wato ɗan adam girman kansa da tsaurin gidansa ya isa. Ai ya kamata in za a yi sabon ba, in akwai ɗan hankali to a ce wani wuri da ake gada ƴan dama-dama. misali kana kan dindikiyar kasa amma ina kai ina sabon Allah an kwashe kafuwa ka an yi sama da kai kana cikin jirgin sama ina kai ina sabon Allah kana tsakiyar ruwa wanda akwai daga cikin halittun ruwa wanda inda biyu za su kawo mu jirgin ruwan kar wanda za su yi tuntsare shi ko ka san mafi girman halittar Allah a cikin ruwa yake wannan kifin shark masana suna cewa duk halittun Allah ba mai girman sa wallahi na manta ton da aka ce duk wunin duniya sai ya ci wannan abin ton kaza kuma Allah bai taba hana shi ba sai ya ci tunda Allah yi shi ina Allah yake samu masa shi ya sani subhanahu wataala to saboda tsaurin ido da shakiyanci a cikin ruwa za ga an zo ana shan giya a cikin ruwa wani zai je fasikanci da wata a cikin ruwan za a ambaci wani Allah a cikin ruwan za a yi sabon iri kaza Allah ka yafe mana wata ran muna wani jirgin sama mun tashi daga Addis Ababa za mu taho zuwa Lagos jirgin nan fa yayi kololuwa ya kure duk tashin da zai yi wace gagi ya an fito ana rabawa nace Allahumma la takunna ba fa da sufa'u minna Allah kada kama mu da aikin wawaye ba sai Allah ya sanya kawai wani tsuntsu ya zo mai karfi ya dake jirgin ya dinga abin da ya faru kasa Allah ka yafe mana to Allah subhanahu wataala yake cewa fajjariyat yusra Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da wanda suke gudana a cikin sauki sune jiragen ruwa domin ainihin amfanin mu ba domin wani abu da Allah subhanahu wataala zai amfana da shi ba wasu daga cikin malaman tafsiri wannan aljariyat yusra sai suka ce ga jimarai ake nufi to amma jumhurin malaman tafsiri sun ce abinda ake nufi shine jirgin ruwa to me yasa aka ambato shi yusran domin jirgin ruwa lokacin da yake tafiya musamman wancan lokaci ba wani inji yake gudanar da shi ba babu wata kara babu wani hayaki babu wani hargagi da zaka ji kawai sai dai kaga yana keta ruwa yana tafiya sai dai kaga yana yanka ruwa yana tafiya kuma wani abin sha'awa na taimakon Allah akwai wurare da zaka ga ruwa sai ma ya daga jirgin ruwa sannan kaga ya dawo don Allah wanda ya je Misra wata ran ka je Iskandariya inda suke ta Alexandria wato zaka ga dalilan kudirar Allah abun har sai kaga tsoro ya kaba ka idan ka je zaka ga jirgin ruwa ya taho wani lokaci idan raƙumin ruwa yau sai kaga ya daga jirgin sama wallahi zaka dauka kifiwa zai yi a daga shi sama sannan sai ga ya dawo kuma akan ruwa daidai inda Allah ga damu sai a jirkitar da shi wanda suka saba kogi saukin da kasa kana tafiya a kasa haka suke ji ka ga ruwa ka kalle shi iyakar idanka ba za ka yi gano makurar sa ba amma kana tunanin yanzu wanda suke cikin jirgin ruwan nan ta ina suke gane inda suka sa gaba wancan rayuwa ta da kamar inda Allah ke cewa alamat wa bin najm hum yahtadun wato ainihin ta hanyar manya-manyan tsaunuka da duwatsu da kuma taurari idan dare ne da shi matafiya suke gane inda suka sa gaba to amma yanzu ilimin zamani zaka samu kowanne jirgi akwai compass akwai wata na'ura wacce take nuna masa ga inda kake yi ga inda kake yi ga inda kake yi ma'ana ba zai kauce direction dinsa inda zai tafi ba wannan fadan adam ne da Allah ya ba wannan kwakwalwar yadda zai samu kyakkyawar rayuwa a duniya to me manufar samun kyakkyawar rayuwa ka bi Allah subhanahu wataala ba wai haka kawai shikenan a ce ka ci kasha ka more rayuwa ba manufa ba afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un kuna tsammanin Allah ya halice ku ne a sasa kai ba za a ce ku yi ko ku bari ba cewa ba kwa da makoma a wajen Allah wannan shine tunanin dabba yanzu idan ka kawo ma dabba ruwa da abinci ita shikenan malajin ta ankure shi wannan shine burin ta na karshe ta ci ta sha ba ta wani tunani akwai wani mahallici da za ta bauta masa shine Allah subhanahu wataala kai dan adam kai ne mai manufa Allah ka datar da mu Allah subhanahu wataala sai ke cewa fal muqassimati amra to kafin sannan nan aka ce fal hamilati wiqra fal zariyati yusra bi alaka zakanin wannan aya ta biyu da wannan aya ta uku idan muka duba aya ta biyu da ta uku kowace akwai wani amfani da Allah ya sa karkashinta a wajen dan adam. Na farko su ainihin gajimare suna dauke da ruwa, ruwan nan da shi Allah zai fitar da tsirrai, tsirran nan sune wanda zamu ci, sune wanda zamu amfana. Daga cikin tsirran nan akwai wanda zamu ci, akwai wanda amfani ne da kullun auduga, misali ayi tufafi da ita, sauran abubuwa dabbobi su amfana, mu ma mu amfana, mu yi amfani da gashin su, mu yi amfani da fatun su, mu yi amfani da kasusuwan su, mu yi amfani da kazana su. Da can lokacin da babu ilimi sosai ana daukar kawai ita dabba za yi amfani da me, za yi amfani ne da namanta da kuma ainihin fatarta. Duk da cewa Larabawa suna da dabbobin da suke aske gashi, wannan gashin su yi tufafi, su yi shimfudu, su yi dukkan abubuwa da bukata. To yanzu yadda ci gaba ya zo, hatta kahunan shanu amfani gare su, babu wani abu a jikin dabba na yarwa. Haka ilimin zamani Allah ya kai mu, balantana kasusuwa za ka ga ana abubuwa wanda suke dawowa zuwa gare mu, muna amfana da su. To kenan ruwan sama da gajimarai ya dauko, wannan shine sinadari da muke samu abubuwa na rayuwa. Su kuma jiragen ruwa kaman yanda na faɗa za su dauko mana abubuwa daga yanki zuwa yanki, mu amfana da su. Kana nan zaune a cikin garin dutse a jihar Jigawa a Najeriya, sai kaga kana amfani da abubuwan da aka yi a China, abubuwan da aka yi a India, abubuwan da aka yi a America, abubuwan da aka yi a Asia, ko abubuwan da aka yi Turai. Kana nan zaune, in ba dan wannan jiragen ruwan ba, babu abin da zai kawo maka wannan. To amma wannan abubuwan da Allah ya samar, ta nan kake samun wannan abubuwan ka mora, kai ka ce a ƙasarka ko a garinka ake wannan abubuwa. Ashe yanzu ko wannan bai cancanci mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ba? A ce iya wannan ma, ka nemi abubuwan amfani na wani yanki da ba naka ba, a ce ka same su. Duk kudinka inda Allah bai yi an kawo ba, za ka iya amfana da wannan abun ba, ba ma za ka san ainihin sunansa ba. To kenan ashe kowanne ga irin dakon alheri da suke yi mana wanda muke amfana. Allah subhanahu wa ta'ala ce fal muqassimati amra, ina rantsuwa da masu rarraba al'amurra. Wannan shine fassarar farko, koko fal muqassimati amra, ina rantsuwa da masu rarraba al'amurra da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Al muqassimat su ne mala'iku, mala'ikun nan Allah ya wakkala abubuwa a hannunsu. Wasu ka ce al muqassimati din nan za ka ambaci Jibril, Mika'il, Israfil da makamantansu, wanda Allah ya saka wasu abubuwa da suke rarrabawa. Mala'ika Mika'il shi ne muwakkalun bin nabati wal qatar war riyah. Mala'ika Mika'il shi ne aka ɗora wa nauyin gudanar da sha'anin tsirrai da ruwan sama da kuma iskoki da muke amfana da su. Ruwan nan a aune yake a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kowane yanki akwai adadin lita kaza da za a kai, lita kaza da digo kaza. Na ambata mana daga cikin katafari ya kudura Allah, Ibn Qayyim ya ce ruwan sama da kake ga yana sauka, duk yadda za ka ga ruwan nan yana sauka da ƙarfi, iska tana kaɗawa dama da hagu, ƙwaya ɗaya ba ta haɗuwa da ‘yar uwarta sai sun sauka ƙasa. Duk yadda za a yi ruwan sama lokacin saukarsa, wata ƙwaya ba ta cakuɗuwa da wata, saukarsu ƙasa shi ne zai haɗa su, amma duk ƙarfin iska da zai kaɗa su su yi nan su yi nan ba za su haɗu ba. Wa zai yi wannan aikin in ba Allah subhanahu wa ta'ala? An rawaito daga Ibn Abbas ya ce ruwan nan da muke gani, tunda Allah ya yi duniya, duk shekarar duniya ba a taɓa ƙara ƙwaya ɗaya a kan na shekarar da ta gabata, ko bara wancan ko bara, ko tun farkon duniya ba, ba a taɓa ragewa ba, sai dai wata shekarar a ba can da yawa, wata shekarar a ba can tsakatsakiya, wata shekarar a ba can kanan, amma dai shi ɗin ne. Yanzu ko kai a ce ka kiyaye iya rayuwarka, ruwan da za ka sha kada ka daɗa kada ka raga, ba ka isa kai wannan ba. Wannan bukatar ka kai kaɗai, to ina ga bukatar duniya gaba daya a ce ba a taba kare kwaya ko aka rage ba kuma ku duba gudun Allah Allah shi ya san adadin da zai halitta na bayi wannan awan da Allah yayi duk karu wanda zaku ba za ku taba kure wannan ifin Allah ba wannan raban da Allah yayi adadin ku ba zai kure wannan abin ba bukata kuma za ta kure wannan adadin ba to shi yasa aka ce al-muqassimati amra saboda haka haka Allah yake rabawa akai can akai can akai can sannan ita kanta iskar haka ake rarraba ta can da can da can tsirran su ma ainihin ake rabawa ko ina ga inda za su fito wani lokaci sai ga cewa an fi samun amfanin gona wani lokacin an sa takin an sa takin an sa abun feshin kwarin kayan fa amfanin gonar saboda wanda aka yan aka kaddara muku wannan yake kadan ne ba zai karu akan abin da Allah subhanahu wataala ya kaddaro muku ba malamai suka ce al-muqassimati ana nufin hatta wahayi da Allah ya aiko ta hanyar mala'ika jibrilu aka yayyanka alqur'ani daki daki wani lokaci mala'ika jibrilu ya zo da sura gabaki daya wani lokaci a zo da aya wani lokaci a zo ma da rabin aya wani lokaci a zo da ayoyi da yawa haka Allah ya rarraba sai kaga wata sura an so ma wahayinta sai a datse sai a ci gaba da wahayin wata sura nan ma a datse sai a ci gaba da wahayin wata sura nan ma a datse kuma sai a kawo cikon wannan sura ta farko sai manzo Allah ya ce yadu ayata kaza fi makan nabi yuzkar fi kaza wa kaza ayoyi kaza ku saka su wurin da Allah ya ambaci kaza da kaza manzo Allah shi yake nuna wa sahabbai ayoyi kaza cikon sura kaza ne ayoyi kaza karshen sura kaza ne wata suran kamar suratul an'am aya 175 a dare ɗaya Allah ya sauke su dare ɗaya kuma sai da aka rubuce ta kafin gari ya waye kaga wannan yana nuna Allah shi yake karkasa hatta sako da yake aikowa annabawa wannan dai bayanai ne masu faɗi dole dai za mu datse a nan an nuna mun lokaci abin da muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ba mu nada abin da muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din wannan yake cewa menene hadisin da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai fi shekara 2000 ba a ƙasa shin gaskiya ne cewa ba zai fi shekara 2000 ba a ƙasa ba gaskiya bane wannan hadisan sun zo rututo har ma wasu malamai suka yi rubuce-rubuce akan cewa manzo alaihi salatu wassalam ko a kiyama ba za ta wuce shekara ta kaza ba wasu mata hanyar kalman suka zaka za to babu wani hadisi wanda ya inganta daga manzo alaihi salatu wassalam cewa duniya ba za ta tsallake shekara kaza ba ko kuma manzo alaihi salam ba zai wuce shekara kaza a kasa ba hadisi dai ingantacce sarihi sahihi to ya sani na babu wannan hadisi Allah shine ya san yaushe ne alkiyama za ta tsaya Allah shine ya san yaushe ne duniya za ta kare wannan yace dan Allah ma da ina bar addu'a ina bar addu'an yan uwa a sani a cikin addu'a wallahi ma nan na gama karatu har bautar ƙasa nayi na gama hidimar ƙasa dai ko yau kai hidimar ƙasa ka gama ba a bauta wa ƙasa sai dai hidima yace a cikin wato yake cewa aikin yi yayi wahala gashi ina fuskantar barazana a wajen budurwata saboda kullun tunanina kar a ce min na fito na gagara fitowa sannan akwai haƙƙin mu da ya makale wanda idan Allah ya sa aka samu zai isa na jajare dan Allah ma dan a samu addu'a ubangiji Allah ya dora mu akan su biya mu to muna ma addu'a Allah ya dora ku akan su biya ku haƙoƙin ku kuma Allah subhanahu wataala ya hore maka abin yi da sauran wanda suke da bukatu irin wannan eh Allah ya buda wannan yace mana tambaya ta ita ce ni ne mata ta rasu shin ya halatta na auri yar yayarta? Ba matsala. Da za mu kaddara ma a ce akwai yayarta sai kuka daidaita bazawara, ko kanwarta sai kuka daidaita, shikenan ba matsala sai ka aure ta. Abinda hadisi ya hana mutum ya hada mace da ainihin halatta, ma'ana ya hada mace da kanwar mahaifiyarta ko yayar mahaifiya, ko kanwar mahaifi ko yayar mahaifi, amma mutum ya saki wancan ko ya saki waccan ya auri waccan, ko waccan ta rasu ya auri waccan, babu matsala. Yawwa, misali yanzu da za a ce ma kana aure da mace kamar na ambata, sai ta rasu, sai zama akwai kanwar mahaifiyarta shaqiqiya, kuma sai kuka daidaita, shikenan sai ka aure ta. Amma dai an ji bambara kwai ko? Gama garin mutane wanda ba su san abin da musulunci ya ce, musulunci to wannan in uwar tata ce ba zai iya aura. Saboda an ji hadisi addini. Al-Muhim da ya halatta ba wata matsala. Wannan ya ce, assalamu alaikum, ya ce malam, to addu'a ya yi, sai ya ce malam dan Allah, ina son ƙarin bayani akan yin sallah lokacin da aka gama sallah ta Juma'a. Shin lokacin bayan liman ya idar da sallah, ma'ana yana tambaya idan an gama Juma'a a iya nafila, na amsa iya nafila, wanda suka tantance abubuwan suka ce manzo alaihi salam, idan yayi nufin zai yi nafila bayan Juma'a a masallaci, to yakan yi raka'a hudu, idan kuma sai ya koma gida ne to sai yi raka'a biyu. To saboda haka ya halatta ka yi nafila bayan sallar Juma'a, idan a masallaci ne ka yi hudu, in kuma sai ka koma gida ne to sai ka yi biyu. Yace to nan ma dai bayan ya yi addu'a sai ya ce, malam dan Allah, ina son ƙarin bayani akan yin sallah ta isha, shin ko lokacin azumi? To iya magana kenan, saboda ka tambaye ta ka bata fito ba ko yan yagewa ta sai ka sake rubutuwa ta.
Ko da shi ta ba ci gaba nan baya.
Ai ta bayan aka fara amsawa. Wannan kuma sai ya ce, dan Allah, ina son ƙarin bayani akan yin sallah ta isha da tarawihi tare da iyali a gida. Malam dan Allah, ina son ƙarin bayani akan hakan. Allah ya biya da gidan aljanna. To sallar isha'i dole ka zo masallaci. Dole ka zo masallaci idan kana sha'awar ka zama limamin tarawihin gidanka. To shikenan sai su isha'i su jira ka. Kai kuma ka zo kai jam'in isha'i a masallaci ka koma kai tarawihi. Tare da cewa kai tarawihin ka a masallaci daga farko har ƙarshe shine yafi dacewa da sunna. Malikawa suna ganin cewa mutum ya yi tarawihi a gida idan ba za a tozartar da masallatai ba to shi ya fi. So suna cewa wannan shi zai fi kaucewa riya, ya zama ka je kai abunka don Allah. To amma wanda suka fi mu ƙoƙarin kaucewa riya su ne sahabbai da magabata, amma kuma a masallaci suke yin tarawihin, suke yin sallolinsu na dare. Kuma a wannan nake sake maimaitawa don Allah, mu sani cewa hadisi ya kwadaitar duk wanda ya sallaci sallar dare tare da liman daga farko har ƙarshe, to za a rubuta masa ladan qiyamul layl kamila. Masu yankewa kafin ayi wuturi suna wa kansu raguwar dabara. Akwai wanda zaka ga shi yana sha'awar zai wasu nafilu a gida da an yi raka'a biyu, saura raka'a ɗaya kawai sai ga ya sallame ya fita. To ka yi ma kanka raguwar dabara domin ka rasa waccan fadadar. In kana sha'awar wasu nafilfilu, ka bi a yi wutirin da kai. Abinda hadisi ya ce, ba a yin wutiri biyu a dare ɗaya, sai ka koma gida, shikenan sai ka yi wasu nafilfilunka ba tare da maimaita wutiri ba. Amma dai an fara da kai, to ka yi ƙoƙari a kammala da kai. Tambaya ta kusan ƙarshe da za mu ambata a yau ɗin ya ce, malam tambaya ta a nan ita ce, akan zakka, suwa ya kamata a ba wa zakka. Allah ya yi nasi innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal muwallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibina wa fi sabilillahi wa bil sabil fariqatan min Allah wal muwallafati dace wal muwallafati ku eh to wannan bangaren su bane Musa ne eh wal muwallafati qulubuhum to almuhim dai wannan su ne al asnafu thamaniya dangogi takwas kuma ba ana nufin duk sai ka tsutsun kaka ba kowa ba in ka ba jinsi dai ya wadatar ko ka ba fuqara su kadai ko masakin su kadai ko abin da ya kama da haka gaba tambayarsa ta biyu yace mai kudi zai iya ba da zakka da kansa ko sai dai ya kai asusun ba da zakka farko abin da muka sani a addinin musulunci sa'i ake turowa sa'i ake turowa yazo ya karbi zakka ta amfanin gona ya karbi zakka ta kudi ya karbi zakka ta dabbobi a wannan lokaci kusan talakawa list din su ake to sai a tara wannan abubuwan kuma sai a ji an raba ma talakawa to amma abin da yasa wasu malamai suka bata fatawa suka ce ba laifi ka fitar ka bayar ta iya yiwuwa kai mai kudi ne sannan a unguwarka to kuma talaka wannan naka ba lalle bane kowa da kowa ya amfana da wannan zakka lokacin da aka je sa iya tafi da ita wani zai iya samu wani ba zai iya samu ba to sai ya zama sun tsangwame ka kai marowaci ne tsakan ma in ka dauka ma wani wuri kake kaiwa to shi yasa ni fatawa ta anan idan akwai wuri sahihi kaman dutse da ake karbar zakka a bayar inda ya kamata to ina ba da shawara in akwai talakawan bangaren ka ka dibi wani abu ka ba su saura kuma ka kawo inda ake tarawa shikenan a raba wa sauran mabukata shi hikimar ba sa'i in aka baiwa mai karbar zakka zakka da za a yi tasarrufi da bai dace ba kai ka fita a wajen Allah da za a je a ajiye wani yazo ya sace kai ka fita a wajen Allah to amma kai idan ka ware ka ce kai zaka bada kai da kanka ka ware ka ajiye kana nufin ka bayar sai aka sace sai ka biya ta bata fita ba tunda baka danka inda aka ce a bayar ba ko kuma kai da kanka sai ka dauka sai ka ba wani sai ya je ya raba inda bai cancanta a raba ba to zakka bata fita ba saboda ba wai sa'i ka baiwa ba ina fata an gane to sai ya ce dan kasuwa nawa zai fitta a dukiyarsa shi fasantar da za a bayar a zakka baya sabawa baya canzawa misali shine ake kallon ya kai ko bai kai ba ma'ana zakkar dukiya 40 ake rabawa misali miliyan 1 zakkarsa 25,000 kaga 25 so 40 ita ce miliyan 1 to kenan 50,000 zakkar miliyan 2 100,000 zakkar miliyan 4 wa hakaza da walai to amma kuma nisabin shine ya iya kaiwa ya iya kasawa wani zai iya fitar da zakka a yau ta miliyan 1 Allah ya kara masa budi baɗi ya fitar da ta miliyan 3 4 5 zuwa sama Allah ya kiyaye wani zai iya fitar da ita a yau ko a bana baɗi kuma abin yayi ƙasa ba zai iya fitarwa ba saboda haka percentage da ake bayarwa baya sabawa to sai dai kuma hisabin shine za a cewa idan ya kai kun ga abin da ya shafi amfanin gona ba irin dukiya ta kuɗi ba amfanin gona kaga shi 10 za a kasa a bada ɗaya idan abin da ruwan sama ya shayar ne in noman rani ne a kasa 20 a bayar da ɗaya in kuma dabbobi ne to mun riga mun san ga zakansu raguma daga 5 za a fara bada akuya in suka kai 10 a bada akuya 2 idan suka kai 15 a bada akuya 3 in sun kai 20 a bada akuya 4 in sun kai 25 akuya 5 daga nan in sun kara sai a bada hika har zuwa ƙarshe su kuma ƙananan dabbobi awaki da tumaki sai sun kai 40 a bada ɗaya duk shekara kai ta bada ɗaya sai sun kai 121 sannan ka ci gaba da bada biyu to har dai a yi sama shanu sai sun kai 30 za a fara bada ta biyu to haka dai kowane da ya bambanta sai ce to mai saye da sayar mai saye da sayarwa gidaje ya zai fidda ma'ana kenan mai sayan gidaje da sayarwa ka'idar zakka ita ce duk abin da kake jira masayi jira kake ataya kace kaza to shi ake fitar wa zakka amma yanzu gidajen haya wanda haya ake ana biyan ka kudi ba zakka akan su motocin haya babu zakka akan su shagunan da wasu suke ba da haya ma'ana naka ne wasu na ciki suna baka kudin haya ba zakka akan su irin baburan a chafa a daidaita ba zakka akan su amma idan shekara tai an tara kudin to wannan kudin shikenan in ya kai nisabi sai a bayar amma in gidaje kake da su 10-20 ko 5 kowanne jiran masayi yake jira kake a taya kace kaza to sai ka ba da zakkar su ina fata an gane kuma bil munasaba in kai dan kasuwa ne kana sai da kayan bahu kayan kwali kayan kaza misali irin shinkafa fulawa suga sauran abubuwa to idan shekara ta yi wannan kayan sai ka lissafa yadda ake sayar da su a kasuwa to kuma abin da yake hannunka na kuɗi sai ka hada da shi sai ka fitar da zakka ba wai ka ce ai banda wannan kayan ba kuɗin hannu na hadda wayannan sun da wannan kayan jiran masayi kake a ce a raje muna son madara katan kaza ka ce gata muna bukatar shinkafa ba kuka zaka ce gashi to su ma lissafi su ya shigo ta fuskar me ta fuskar zakka kage yanzu misali dawakai da jakuna babu zakka akan su kana da jakuna da kake kaiwa da kawowa babu zakka akan su amma idan kai dan fataucin jakuna ne ka saro jakuna ka sayar amma banda kaiwa inda ake ci yawa ka saro jakuna ka sayar to sai shekara ta yi ga jakunan ka na sayarwa da kudi a hannu to sai ka kalli kudin jakunan da kudin da yake hannunka shikenan sai ka fitar da abin da ya dace na zakka to ina ga sai mu takaita a nan Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya abin da mu karanta daidai Allah subhanahu wataala ya hada mu a cikin ladan abin da mu kuskure muna roƙon gafara Allah subhanahu wataala da yafiyarsa Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon lisantar sa سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.